Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan kun yi ƙarshen mako lafiya. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuma yanzu haka shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritar Litinin 18 ga watan Mayu. Kai tsaye kuke jin shirin akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Yau Litinin ranar da shirin yau da gobe ke mai da hankali kan zamantakewa da mu'amalar ma'aurata. Kuma kamar kullum Malama Hadiza Balanti ce diyar ƴan gurasa, shugabar cibiyar bincike da wayar da kan mata tare da inganta lafiyar aure ta da KIK Consultancy. Kuma ma'aikaciya a sashen addinin Musulunci na Radio Freedom duka dai a Kano za ta amsa tambayoyinku a filin ku tambayi yau da gobe.
Wata irin rawa iyaye maza da mata za su taka ne wajen tabbatar da dorewar arman ƴaƴansu? Me iyaye za su yi su taimaka wajen rage yawan mutuwar arme? Batunmu na yau kenan a zauren matasa.
Iyaye musamman magidanta su san waye yake zuwa wurin ƴaƴansu. Iyaye mata su san haka.
Kamar mutum ya je neman aure, kana iya gaya mutum gaskiyanka. A gaskiya ko a yanzu ne kam ba zan aure da diyata inda za ta yi ta ɗiba ruwa ba.
Ganin yadda zamantakewar aure ke ƙara taɓarɓarewa, yawan zawarawa na ta ƙaruwa, shin ya kamata hukuma ta shiga cikin harkar domin ta kawo gyaran da ya dace?
Matuƙar hukuma bata sa hannu ba, bata tabbatar da doka da oda akan mutane a harkar zamantakewar su musamman aure, tarbiyya ta ƴaƴa da kuma tabbatar da adalci tsakanin mata ba, to wannan al'umma sunanta rusasshiya.
Tarkashi Malam Hadi kenan. To za ku ji hilin da hede-hede da amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan abubuwan da ya kamata iyaye su yi la'akari da su kafin su ba mu mai mata su yi arma. Ku kasance tare da mu domin jin duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Yanzu kuma ga ku tambayi yau da gobe. Mai amsa tambayoyin dai ita ce Malama Hadiza Balanti ce diyar ƴan gurasa, ma'aikaciyar Radio Freedom kuma shugabar da KIK Consultancy duka a Kano.
Matata ta haihu ta yi kwana 40 jini bai ɗauke mata ba. Yaushe za ta fara sallah kuma yaushe zan iya saduwa da ita?
Aji Halima a fatawar malikiya zai ƙara jiran ta har ta kwana 60 domin shi ne iya kwanakinsa. Idan ya zarce haka ya zama na larura sai ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta.
Idan ka gane mutum munafiki ne kuma maƙaryaci, ya za ka yi mu'amala da shi?
To Aji Halima, munafikin na Hausa ko kuma addini? Dan kin san munafikan kusan kamar kashi biyu ce. Akwai Bahaushe yadda yake ɗaukan munafiki, shi kuma addini akwai yadda ye bayanin munafiki. To na Hausa dai shine magulmaci a wajensu, wanda yake yada zantuttuka na ƙarya da kuma abubuwan da ba su kamata ba ko na sirrika. Na addini kuma shine mai bayyana musulunci a fili amma kafiri a zuciya. A nan abin da ya kamata a yi shine, idan na addini ne ke koma na Hausawan ne, ai ba ta da wata alaka da shi. Kawai abin da ya kamata shine ba za ta gazgata shi ba, kuma kawai za ta tattara al'amarinsa ta ajiye su gefe guda, ma'ana ta fita harkar mutumin ko ya fita harkar mutumin. Na'am.
Mijina ya cika yawo, kullun sai da asuba yake dawowa gida. Nayi magana, nayi nasiha, nayi barazana amma a banza. Gaskiya ina tsoron ya kwaso wata cuta ya lafta min.
To anan abin da ya kamata ta yi sai a hada magabata da nasa da nata, sai a tsawatar masa, a ja masa kunne. Idan har ya ki daina abin da yake yi na gantali, to kawai su raba auren koda baya su, saboda gaskiya ya zama fasiki, kuma shi aure ba a yin sa don cuta.
A gaida Malama Hadiza Balanti ce diyar ƴan gurasa. Yanzu sai zauren matasa wanda ke Abuja, inda kuma Hassan Maina kai nake jagorantar tattaunawa akan yawan mutuwar arme da ƙaruwar yawan zawarawa a wannan zamani. tare kuma da duba irin rawar da iyaye maza da mata za su taka wajen tabbatar da dorewar armai ƴaƴansu da kuma abin da iyayen za su iya yi su taimaka wajen rage yawan mutuwar armi. Hajiya Khadija Ibrahim ce za ta fara bayani a wannan muhawarar.
Abubuwan da yake kawo maganar sakin zaurawa yanzu da yawa da ake fadi a gari. Abubuwan daga gurin mazaje yake fitowa. Na farko idan namiji zai zo a auren mace ƙarya yake fara yi number 1. Zan miki kaza, zan baki kaza ko ina da kaza ko wasu abubuwa da sauransu. A zo a yi auren aje gida. Daga ƙarshe cefa ne ma babu. To babu abincin da yake ci a gida. Yau ba a kawo miki ba gobe ba a kawo miki ba. Dole da ki fita zuwa nema. To daga ƙarshe kin je kina neman. Wasu a ce kana karuwanci, wasu a ce kana mene-mene da sauransu. To bai baki ba, kwaɗaye ne dama ya kawo shi. In ya cinye abin da yake hannunki, shikenan daga ƙarshe zai ce miki ya sallame ki gidabi. To kaga abubuwan da muke gani a yanzu kenan domin dai da ba haka mazaje suke ba. Dan mun da mata ba sa zuwa cin kasuwa. Namiji komai zai kawo miki gida. Safulun wanka, safulun manki, man shafawa, ata ashana. Namiji ne yake kawo matansa gida. To amma yanzu bayan an aure ki an aje ki gida shikenan. Komai ke zaki ata tuwa mai na jira ki tuka ne idan ya dawo yace.
Hajiya Khadija ko zaki ba mu misali ɗaya ko biyu dangane da abin da yake bayani akai yanzu?
Kwarai.
To bismillah.
Ku da amfani. Ni ma nayi aure. Kuma a lokacin da kafin yi auren mun yi da mai gidan nawa ya ga mun shi ba dai mai kuɗi bane. Kuma na yarda. Nace ni ma ba wai mai kuɗin nake bukata ba. Ina bukata dai da gan shi kamar irin babban mutum wanda dai na san zai iya rike ni. Tun da yake ba yaro karami bane. An yi aure. To ruwa ma wai sai ka je ɗebo ruwa kafin ka dafa abincin da zaka ci. Ni ko ban taba ganin irin wannan ba. Tun wani shekaru da bana da ganin wannan uwar da ta haife ni a yanzu hakan nan. Ba ta san dai ba ruwa ba. Namiji na da ƴaƴansa a gida da komai da mata amma wai a ce sai mace ta je ta nemo ruwa kafin ta yi girki. To kaga ko yana faruwa ni ma ya faru a kaina a yanzu haka ina da dalilin abin da yasa ni ma bana gidan aure kenan.
Kuma bayan kanki akwai wanda kika sani ya rasu?
Wallahi suna ma da yawa. Ko yanzu da na tafi gida ni ma na tafi gida na je na dawo na samu wasu matan guda biyu haka ya kasance da su kamar yanda ya kasance da ni. Yau shekaran jiya na dawo garinmu kuma haka na je na sake samu.
Masu sauraro kuna sauraron shirin yau da gobe ne daga nan sashen Hausa na gidan Radio Muryar Amurka daga birnin Washington DC. Sunana Hassan Maina kaina kuma shirin yana zuwa muku ne daga nan ofishinmu dake Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Alhaji Sani Gam ko ina dawo gare ka. Kaji dai abubuwan da duk aka bayyana a cikin wannan shiri a halin yanzu
insha Allah.
To idan muka duba irin waɗannan matsaloli gaba daya a cikin dalilan nan wanne ne babba?
To assalamu alaikum jama'a, na sake dawowa. A hakika abin da yake kara jawo karuwar zawarawa a musamman arewacin Najeriya dan nan ne muka fito kuma nan ne damuwar ta fi kamari ma'ana ta fi yawa shine mu tsaya mu koma kan maganar da dan uwana mai magana yayi Malam Gambo akan cewar miji da mata ya kamata in za a aure a san ana yin auren dan Allah ne. Matakar in za a yi aure dan Allah namiji ya san dalilin da yasa zai yi aure ibada ce, matan nan ta san cewa za ta yi aure ibada ce. To in Allah ya so ya yarda duk abin da aka zo za a yi in dai har ya baci. To in mutum ya namijin ya tuna cewa auren nan fa ibada ce ya dan tattauna abin da yake so ya yi to za a samu dan matsala a ci za a samu sauki.
Na'am. A tsari a gurguje.
Na'am.
Me zaka ce?
An assalamu alaikum. Kamar zan dan kawo misali kamar da Alhassan minister ya faɗa. A gaskiya magana Alhassan gaskiya ne musamman in da ya faɗi cewa za a ga mutum yana can wajen cirani bai san mace ba ita ma bata san shi ba kawai sai gaje kawai an bugu cewa an daura mishi aure bayan wata biyu ko uku sai ya koma ya je same ta. To gaskiya wannan abun tunda dai ba su fahimci junansu ba kamar da Alhassan ya faɗa ga rashin ilimi na boko da Muhammadiya to dole ne a samu wannan matsala ko ba gaskiya Allah ba. So yana da kyau kaman ai wannan in ma za a daura aure yana da kyau ya zo ya ganta.
Wato ina fahimce ka a dai sha soyayya kafin a daura aure.
Exactly.
To amma kuma ana cewar lokacin irin wannan shan soyayya yana kawo matsala aure fa in an dade ana yin ta.
Eh haka ne. Shi ma wani lokaci idan an samu matsala kamar yadda anti ta faɗa. Cewa wasu mazan suna ƙarya a wurin neman mace. Ba shi da shi sai ya mata ƙaryanci wa zai miki in kin zo kaza kaza da sauransu. To mace tana ganin cewa ka ce za ka yi ta shigo ta zo tana ɗiban ruwa da kanta na dafa abinci to gaskiya dole a samu matsala.
Malam Nura.
To abinda da yake haddasa irin wannan karuwar rashin zaman lafiya tsakanin mai aure da wacce za a aura shi ne shi daman na farko in yazo ga mata gaskiya to za ta zauna lafiya, amma ita kuma in ya ga mata gaskiya to ta bi kan gaskiyar nan. Ya kamata shi da zai aura ya ga mata yana da shi, kamar yadda anti ta faɗa yana da shi, to daidai gurgudu ya ga mata gaskiya tsakani da Allah ga abin da yake da shi. Ba ya tsaya yin ga mata ina da kaza ina da kaza, kuma sai bayan an yi auren nan sun yi auren su an zo an daura aure kuma ta shiga gidan nan ta zo ta ga abin nan ba haka ba, kaga dole a samu dan sabani.
Wato ina fahimce ka, kana rufin cewa koda ma ɗibo ruwa ne zaki da kanta wato tun kafin auren ya ga mata za mu ki ɗebo ruwa.
Yauwa, to kaga in ya ga mata to zaki ɗebo ruwa, to kaga in za ta zauna da shi za ta san wani irin zama za ta yi da shi.
Ta san za ta ɗebo ruwa,
ta san za ta ɗebo ruwa,
kun ba ta ɗebo
kuma ba ta ɗebo, to kaga ta sani.
To shi ke alhamdulillahi. Alhaji gambo kana ji na?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam rahmatullahi. To kaji abin da ake tuna kai,
aure ibada ne. To idan kuma ibada da kai dole kai hakuri da matsalolin da zaka fuskanta ta bangaren ibada, domin ba za ka samu aljanna aure ana yin shi saboda a samu aljanna ne. To ba za ka samu aljanna kai tsaye ba tare da ka samu matsaloli ba ta bangaren ibadun da zaka yi. Da wannan nake ganin dole ma'aurata su ƙara hakuri da juriya da kuma samun fahimtar juna kafin a yi aure. Assalamu alaikum.
Allah ya ban gida.
Na'am.
Inda kake hange irin mahangarka dan matso kusa, menene kake tunanin cewa babbar matsala da take haddasa cece ku ce tsakanin ma'aurata?
Assalamu alaikum. Wato kaman magana ne da zuwa nake yi cewar abun ana saki layi ne an zai aure, saboda duk abun nan abun da zaka yi addi aure abu ne na addini. So duk abun da zaka yi shi addinace, to addini ya tsara maka siga da zaka bi kai wannan abu. So ni ina ganin abu na farko da ake samu matsala kan shi ne wajen aurata neman auren shi kanshi ana samu matsala na farko na ai addini ya nuna mana cewa in zaka yi aure ka kalli irin gidan da zaka je kai aure kafin kai aure, ka kalli irin dabi'an gidan kafin kai aure, wanda yake yanzu duk kusan wannan abubuwan an ture su. Sai mutun yayi aure ne daga bayan yazo samu matsala sai ya gane sai idan shi ya bude kuma zai ce ah to ai wannan gidan ma ba shi ya kamata yin aurewa
da nasiri,
wato da kaga ya zama da nasiri bayan tafiya kuma ta riga ta tafi.
Alhaji Alhassan, kaji abin da malama Babangida ya faɗa, me za ka kara akai?
To kamar yanda Babangida ya bayani kuma da antina maganar su da suka yi, zan yi dan sharshi kadan akan ta. Kamar maganar Babangida da yace haka, ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in zaka nemi aure akwai nake ga abu hudu ne ko abu shida aka ce kai kare a cikin guda daya kai ka zabi guda daya kai shi dan Allah, ko gane ba ana yi dan arziki dan kyau dan dangi ko dan addini ko kuma dan wani abu, amma sai aka ce gaba daya ka watsar komai kai shi dan Allah da addinin ta, ko ba gaba ne? To a gaskiya fi sabilillah kaman yanda na yi bayani a baya nace a kauyuka aure yana mutuwa, wannan gaskiya ne. Amma kuma a birni aure abun dalilin da yasa yake mutuwa a birni dalili ɗaya ne zuwa biyu, kamar yanda anti ta bayani su a cikin birni in ka je musu mata in ba da ƙarya ka je musu ba da yaudara ba za su tsaya saurare ka ba, sannan kuma kai in ba dan gidan wani bane suna gani ma ai su tsaya ma saurare ka bata lokaci ne. Saboda haka shi yasa su kuma maza sai suke zuwa musu da wata munufa, in sun je musu da wata munufa suka aure su, in suka gama da su shikenan kuma sai su sausu sai su tabu kuma da su ta yawo karshenta dai karshenta kuma ana yawan sai kaga abun ya zamance ma kamar an koma kuma ana zaman karuwanci, kaga babu kyau.
Anti Khadija, kin yadda da ra'ayin nasa?
Haka din ne ya fada ba ƙarya bane. Kuma kaman game da maganan bincike da kuka ce, kina iya zuwa gari ba kuwa ce mutumin ne zo yake neman ki, kina iya zuwa neman shawara, wasu ba su iya gaya miki gaskiya sai kiga an ce miki mutumin kirki ne da sauransu, sai kin afka tunda yake ba kasanka bane kaman kai ka zo bako. To amma ga kasanka ne kowane gida ka san wani irin gida ne zaka fara, to amma ka zo bako ga mutum yayi shiri maka malam ka ganshi kamili
a hula
a waje, amma a gida to kaga matsalar da ake samu kenan. To shine,
to idan zan tambaye ki a kalma ɗaya ko kalma biyu,
na'am,
a tunaninki menene abin da za a yi a shawo kan wannan matsala?
Na'am.
Menene abin da ya kamata ma'aurata su yi tun daga farin farawa domin a kiyayewa rubuwar aure?
Yanzu dai da zamanin da muke ciki akwai saukin komai, to amma yanzu kan an san babu sauki, sai dai yanzu kuma hawan baban nan wata kila za mu samu saukin. Kaman mutum ya je neman aure kana iya ga mutum gaskiyanka, kaman da ko wane ne ya fadi cewar yawa eh cewar a gaskiya fa ni ban da komai kina iya so na haka idan son na Allah ne kamar da suka fadi a baya wallahi ko kana daji ina ne mutun za ta iya auren ka to amma idan ba ta son ka ko da kudin ka mai na zuba kasa yana jani ko sauraron ka ba za ta yi ba domin idan kana son mutun tsakaninka da Allah to amma ka kamar magana na dibo ruwa yanda na fadi daga baya a gaskiya ko a yanzu ne kan bazan aure da diyata inda za ta yi ta dibo ruwa ba don wannan musulunci ba ta dade shi ba tunda kin aure mace an aure ta dan a tsare ta a gida ne ba aure mace dan ta shiga layi tana dibo ruwa ba dama sai an yi da kai kafin a wakilin ka da wakilinta maganan ciyarwa shayarwa tufatarwa duk ana wannan tambayan kafin ayi aure to bayan an yi kuma da ya ce yarinya ta dauke ba ko babban mace ta dauke ba tana zuwa dibo ruwa ai kaga akwai matsala ciki
alhaji sani gam ko menene abin da za a yi domin a magance karuwar zaurawa a kasar nan
to alhamdulillahi a kamar yanda kace a matsayin magidanci ni yanzu tsarin nan dauka shine idan ni nake da ya ko ya ta ce yanzu bazan aure bazan yadda ya ta ma ta da mutun da ba san halin shi ba ma'ana shine iyaye musamman magidanta su san waye yake zuwa wurin yarsu mu iyaye maza mu san haka iyaye mata su san haka idan a matsayinka na uba ka san waye yake zuwa neman yarka sannan sai ka zuwa shin ya dace in ba ta wani eh ya dace in ba ta shi a bi dace ba dalili shine tarbiyarsa ta gurbata ban san kaza ku bai nayi a wani mutumin kikin da shi zan iya bashi kata to wannan shine idan har iyaye zan tsaya su zabuwa ƴaƴansu magaje da kansu to in Allah ya da za a magance wannan mutuwa aure da izinin Allah
to madalla ganin yadda zamantakewar aure ke ƙara tabarbarewa yawan zawara na ta karuwa shin ya kamata hukuma ta shiga cikin harkar domin ta kawo gyaran da ya dace ga malam Muhammad Hadi Musa masanin addinin Islama kuma ƙwararren masanin ilimin nazarin halayyar dan Adam a Kano
akwai ƴan abubuwa da hukuma ta yi hiya a zaya nan da can ta dan sassa hannu a wasu abubuwa babu laifi amma dai ta ƙara fiye da wannan domin abin da take yi bai kai nauyin matsalolin ba ina fata mai sauraro ya fahimta hukuma ta ƙara akan abin da take yi to ai duk al'ummar da bata girmama hukuma bata girmama shari'a ai sun zama dabbobi ai duk al'ummar da bata girmama hukuma hukumar ta zo da sharuda na shari'a kuma al'ummar bata girmamawa ita kuma hukumar bata tabbatar da doka da oda to ai wannan al'ummar ta zama ta dabbobi ta zama ba ta mutane ba ai ka bata lokaci kankani da kanta za ta rushe kanta da kanta tana kallo za ta rugurguje kuma ko mu anan matukar hukuma bata san hannu ba matukar bata tabbatar da doka da oda akan mutane a harkar zamantakewa su musamman aure musamman tarbiya ta yaya da kuma tabbatar da adalci tsakanin mata ba to wannan al'umma sunan ta rusashiya a daidai kun mutane duk mutumin da zai ƙara aure akan kansa to ya tabbatar yana da wadata da ta ishe shi ya tabbatar yana da lafiya a matsayinsa na da namiji sannan kuma ya tabbatar yana da ilimi na zamantakewa da addinin musulunci ya koyar mahaifin yarinya duk mutumin da yazo zai ƙara aure to mahaifin yarinya ya fara sa wannan mutum ya karanto mai suratul fatiha domin an yi haka da wani alƙali yarinya tana so sai ta auri wannan shi kuma mahaifin akwai wanda yake so ta aura mahaifiyar akwai wannan take goyen baya kuma harka ce ta ƙarin aure yarinya sai ta kai ƙara gaban alƙali da ta je gaban alƙali aka kira iyayen nata aka tambaye su menene sharadin aure suka kasa kawowa aka tambaye yarinyar da yaran shi mijin meye sharadin aure suka kasa kawowa sai kawai alƙalin wani abu ya fado a ransa sai ya ce wa yarinyar ta karanta masa suratul fatiha sai ta kasa kawo ta yadda ya kamata sai ya ce shi mijin da yazo neman auren ya karanta masa suratul fatiha sai ya kasa kamar abun wasa sai ya ce wa mahaifiyar yarinyar da mahaifin yarinyar su karanta masa suratul fatiha sai suka kasa yace ba ku kara iya karatun basic abu suratul fatiha da duk raka'ar duniya sai an yi ta ba kuka zo kuke rigima akan abin da yake wani abu ne mai zurfi a cikin harkar rayuwar dan adam yace su koma sai ma sun iya tukunna sannan su da in baka ba sai musu bulala na kawo wannan ne dan mai sauraro ya gane nauyin rashin ilimin da muke fama da shi a harkar sallama ballantana harkar rayuwar aure wanda mutane da yawa sun yi suna yin ta daka saboda haka mafita shine a daidai kun mutane duk gidan da mutun yaje zai aure mahaifiyar yarinya ya ce mai masa karatu suratul fatiha sannan ya ga ya masa dalilin sa da yasa ni ji in yayi zuciya ya tafi gida na gaba ya tarar da haka in yayi zuciya ya tafi jigawa ya tarar da haka to sai ya dawo tunda dai ba gidan da zai je sai ya cika wannan sharuda kaga sai ya zo ya kokarin cika wadannan sharuda inda iyaye za su dauki wannan shawara to da duk iyaye su rufa wa kansu asiri kaga kenan ba tare da an yi bulala ko an sa dokar hukuma ba a daidai ku iyaye sun tilastawa mazaje waɗanda za su zo su aure iyayensu neman ilimin aure da ƙarin aure da kuma kokarin cika sharadin yin ƙarin aure
shi asasin aure ilimi ne eh garkuwa sakwata gawa nan ake fasalan haiki na aure ya zama ba a kokawa ku zama ku cikin dadi lumana maza a jikan kowa
yanzu ga amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan abubuwan da ya kamata iyaye su yi la'akari da su kahin su ba ma mai mata yar su ya arma sai su duba ko bintika shin yana kulawa da addini yana da ilimi akan arman yana ba wa matar shi ta gida dukkan hakokinta na arme yana da hanyar samun abinci wato sana'a ko aiki yana da gida nashi ko na haya suna son junansu sako daga Abu Muhammad Usman Salmanu Huntuwa
A dubi yadda yake rike matansa kafin a bashi sako daga Ahmed Buhari yar Katanga
hankalin shi wajen mu'amalantar matar shi ko matayen shi shin yana kula da su da ba su hakokin su na auratayya sako daga Yusuf Muhammad
mutuncin mutum da zamantakewar sa da jama'a sannan waye dangin sa sako daga Amina Ahmed
ya kamata a bintiki addinin shi A bintiki mahaihuwar shi don gane irin tarbiyyar gidan sako daga Aisha A Abdulsalam Abdulkadir
Sila akari da zamantakewar sa da matarsa ta gida ba cutarwa kuma yana da kyakkyawar alaka da mutanen kirki sako daga Murtala Abasu
Mutumin ya zama full option degree gida mota da kuma miliyoyi a account din sa mana sako daga Usman Abdullahi
Ayi bincike A bi tsarin addinin su da kuma al'adar su. Allah ya aurar da mu zuwa ga mata nagari. Amin. Sako daga Sani Rabi.
Addini da kyakkyawan hali ne abin dubawa ba kuɗi da mota ba. Sako daga Shehu Muhtar.
Ya kamata iyaye su duba wanda zai iya rike su da adalci. Sannan kuma ya kasance mai ilimi na zamani da na addini. Sako daga Aminu Yusuf Sani.
Na harko addinin shi. Na biyu tarbiyyar shi na uku zai iya ciyar da su zai iya kula da addinin su sako daga dan baba Muhammad
addini hankali da iyaye sako daga Jamila Kyale
cancanta misali ta bangaren mu'amalar shi da jama'a aikin yi ko kuma halin ciyarwa sannan a nemi yadda yarinyar da za a armar sako daga Yahaya mai kaza kajiji
Su dubi zamantakewar sa da uwar gidansa da kuma yaya tarbiyyar uwar gidan yake. Sannan su dubi ciyarwa da kuma mutuncin gidansa. Sako daga Abdul Balarabe.
Yanayin tarbiyyar gidan shi. Sako daga Hadiza Ahmed.
Wanda yake da zuciyar nema da kuma halin ciyarwa. Sako daga Ibrahim Umar Bagobiri.
Na harko yaya hankalin shi yake. Na biyu yana da abin yi. Na uku suna zaman lahiya da matar shi ta gida sako daga Sani M Isiyaka Jakusko
Na farko dai a bincika dalilin ƙara auren nashi shin matsala gare shi da matarsa ko ganin wane yayi ni ma sai nayi to in dai haka ne kaga akwai ayar dubawa sako daga Yusha'u Muhammad
da yaya ya rike uwar gidan shi tana samun kulawa ko ba biya mata hakokinta na armi sako daga Alhassan Salihu Usman Medili
So ƴan uwana mata ga Halima Abdullahi da filin da fadafe yau miyar soyayyar gyada zamu sha
To a yau kuma a madafin nawa na tanadan ma uwar gida da amarya da sauran iyali wato miyar soyayyar gyada. To da farko ita dai wannan miya ta soyayyar gyada daga wurin kasashen bari-bari wato irin su Maiduguri anan aka fi amfani da ita. Abubuwan da kuma ake bukata a wannan miya uwar gida zaki tanadi nama ko naman kaza ko na kifi ko naman rago wanda dai kike bukata sannan kuma a gefe daya zaki tanadi danyar gadaki da tumatir albasa attarugu da yar tafannuwa idan kina bukata sai ko man gada ko manja sannan da sinadarai masu kara dandano da kamshi a cikin miya to da farko yadda ake hada wannan miya idan kika gyara naman ki kika wanke shi sosai yanda ya kamata sai ki zuba shi a tukunya da dan gishiri da kayan kanshi da kuma albasa ki dafa idan ya dahu yayi laushi sai ki kwashe wannan nama ki soya shi sama sama sannan sai ki jajjaga kayar miyar ki tare da albasa mai dan yawa sai ki zuba su a ciki ki ci gaba da soyawa kafin su soyu sai a dan dora wata tukunyar da dan mai haka kadan akan wuta sai ki samu gedarki wanda dama kin riga kin gyara ta kin bushe ta sai ki daka ta a turmi ta yi gari ta yi laushi idan kuma kina bukatar markadaddiyar gyada ma zaki iya amfani da ita idan wannan man yayi zafi sai ki zuba gyadar ki soya amma ki dinga juyawa saboda dan kada ta kone kuma sannan ba a bukatar saka mata wuta ne yawa idan wannan gyada ta soyu wanda dama ba ta daukar lokaci mai yawa wajen soyuwa zaki ganta ta koma kalar haka kamar ruwan kasa sai ki juye ta wuri guda su kuma can idan kayan miyar ki sun soyu sai ki dauko wannan naman naki sai ki juye a cikin kayan miyar nan da kika soya bayan minti daya ko biyu haka sai ki dauko wannan gyadar take da kika soya sai ki juye a kai har wannan ruwan naman amma shi ruwan naman dama idan dan kadan ne shi kenan idan kuma yana da yawa kar ki juye du saboda kar miyar ta muta gyada ta yi ruwa idan kika juye sai ki dan kara magi da duk abubuwan da kike bukata sannan a rage wuta daga karshe sai ki kara yayyanka albasa haka kanana ko kuma ki jajjaga ki kara juyewa a cikin miya bayan kin gama zuba komai sai a rufe tukunya daga nan kuma zaki ji bayani dan kuwa kanshi ne zai cika gida uwar gida za a iya cin wannan miya da sakwara ko tuwon shinkafa da dai sauransu
ai dama wata miya sai bare bare
miyar su ce ko
a'a baki ji ta faɗa asalin ba tai soyayyar gyada miyar soyayyar gyada
kina cin ta
balen suka miki ita da brabusco da yakuwa
shi yasa take da dadi da couscous ma
yawa to jamila laihin dadi karewa mun kawo karshen shirin namu amma mecece tambayar mu ta yau ne
tambayar mu ta yau tace cin hancin da ake fama da shi a Nigeria matsala ce ta san rai rashin da'a ko kuwa matsala ce ta siyasa
lallai masu saurare kun ji tambayar ko zaki maimaita
cin hancin da ake fama da shi a Nigeria matsala ce ta san rai rashin da'a ko kuwa matsala ce ta siyasa
to masu saurare muna jiran amsoshin ku ta hanyoyin da kuka saba aiko mana su baki ɗaya dai ƙarshen wannan shiri kenan sai gobe war haka yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da tafarra girma tafarran da ya hada mana sauti ya bada umarni da kuma injiniyan mu Mr. Keith Holmes ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai gobe war haka da izinin Allah inda za mu sake haduwa a wannan dandali mu tattauna akan batun cin hanci ko da rashawa
da
ilimi ilimi ne amma ilmantarwa akan matsalar cin hanci da rashawa
da gaske
This program has come to you from the Voice of America, Washington.